بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى دي بوغريشي دي ساكي هدمو أولي سافياتا الصبر wanda ita ce hudu ga watan Sha'ban a shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 19 ko na 20 haka ne, yawa 23 ga watan 5 a shekara ta 2015 a lissafin a ci gaba da darussanmu da muke na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Za mu tashi yau a darasi na 106 ko yawa na'am. A makon da ya gabata din kuma dama mun tsaya inda malamin ke bayyana mana wasu abubuwa da suka shafi aljanu, da magana cewa a cikin aljanu akwai kafirai, akwai muminai, akwai yahudu, akwai nasara, akwai yan bid'a, akwai ahlus sunna, duk a cikin aljanu. Duk kowane irin jinsi dai na dan adam ko ta bangaren halaye da aqida, to akwai irin su a cikin aljanu. To shine ya kawo mana maganar malamai akan kafiran aljanu za su shiga wuta. Wannan ya zo a nassi da ijma'i. Hakanan muminan aljanu, jumhurin malamai mafi yawansu suna kan cewa aljanu muminai za su shiga aljanna. Hakanan kuma akwai sabani cin dangane da abin da ya shafi manzanni, shin akwai manzanni daga aljanu ko babu. Jumhurin malamai suna ganin cewa babu manzanni daga cikin aljanu, illa akwai masu gargadi. Manzan wannan zamani shine wanda aka turo shi zuwa ga aljanun wannan zamani. Wannan dai akan haka muka tsaya, haka ne ko kun ce akan wannan masalar muka tsaya. To har yanzu dai ci gaba da abin da ya shafi aljanu din. Asali man Ibn Taymiyyah ya kasa maganarsa akan aljanu ne a wannan gefen bangare uku. Akwai abin da ya shafi mas'alar aljanu min jihati taklifi, ta bangaren taklifi, abinda aka dora musu suke yi na addini. Ta bangaren annabci, shin akwai annabi cikin su ko babu, da kuma yadda karbar sakon su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abin da ya shafi hulɗa da mu'amala tsakanin mutum da aljan, wannan ita ce za mu karanta yau. A baya mun yi magana akan taklifi, cewa a cikinsu akwai muminai, akwai kafirai, akwai kaza, akwai kaza, na irin abubuwan da muka faɗa dazu. A ɓangare na biyu, cewa suna karɓar saƙonsu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko in ce shi ma su ma manzancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ke aiki a kansu. Sannan abu na ukun shine za mu yi yau yaya mu'amala take tsakanin mutum da aljini. Abubuwan da malamai suka yi magana a kai ta ɓangaren isti'imali ko ta'amuli. Isti'imali shine amfani, yadda ɗan adam ke amfani da aljanu, ko kuma mu'amala da take aukuwa tsakanin ɗan adam da aljan. Shin ana mu'amala tsakanin mutum da aljini ko ba a yi? Kuma in ana yi, ya take? Akwai wata mu'amala da takan auku tsakanin mutum da aljan? In akwai ta kuma, to ya take? To ita ce abin da za mu yi magana a kai yau. Malami yake cewa wal maqsudu huna, abin da nake so in bayyana maka anan kai mai karatu, annal jinna ma'al insi ala ahwali, cewa su aljanu tare da mutane, wato dangane da mu'amalar da suke da mutane, suna kan halaye daban-daban. Bai faɗi adadin ba, amma a lissafin magana hali uku yayi, halaye uku. Ko ka ce mu'amala tsakanin aljanu da mutum ko da mutane ta kasu kashi uku, akwai iri kaza da ta halatta, akwai kaza da bai halatta ba, gashi duk zai bayyana mana. Sai ce faman kana minal insi ya'muru aljinna bima amara Allahu bihi wa rasulu, akwai wawun anan a wannan nuskar tamu ba su ta fadi, sai ku kara ta. Faman kana minal insi ya'muru aljinna bima amara Allahu bihi wa rasulu, a cikin mutane duk wanda ya kasance yana umartar aljanu da abinda Allah ya yi umarni da shi, da abinda manzon Allah ma ya yi umarni da shi, kamar me? Min ibadati Allahi wahdahu, na cewa abautawa Allah shi kadai, wa ta'ati nabiyihi, da da'a ga annabinsa, wa ya'muru al-insa bidhalika, kuma ya umarci haka mutane ma da irin wannan abun. Fa hadha min afdali awliya illahi ta'ala, to me irin wannan mu'amalar da aljanu da mutane yana cikin mafifitan waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalin abinda yake magana a nan shine, akan samu nan, kun ga dai mun karanta cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala da waɗannan wato jinsi aljanu kenan, yana sallar asubahi, suka ji karatunsa, suka turo wakili har yi masa magana, kuma ta bi mai wannan makon da ya gabata, ya je har ya nuna masa wuraren da suke zaune, kuma ya gaya musu saƙon Allah, kuma suka yi imani, kuma suka juya zuwa ga mutanensu suna masu wa'azi. Kaga an samu mu'amala ko ba a samu ba? Wace iri ce? Ta ya ba su umarni ne cewa ga abin da Allah yake so a bauta masa shi kadai, abu manzansa, kuma ku je ku yi haka. Wani ita ce mu'amalar da ake nufi. To, bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, in aka samu a cikin bayin Allah wani mana irin wannan aikin, irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da su waɗannan, to wannan yana cikin mafifitan waliyan Allah, cewa ba wani abu ya yi na hulɗa tsakaninsa da aljanu ko ta ɓangaren tsafi ko biya masa buƙatun saɓon Allah ba, a'a ya yi mu'amala da su ne ta ɓangaren umarni, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarce su. Ai, kun gane wannan? Malam Shalih Sheikh a cikin sharhinsa da ya kawo mana, ya kawo misalai, yake cewa misali kamar wanda idan an samu wani mara lafiya, aljani ya taɓe shi, kuma an zo ana masa ruqya, garin ruqya ɗin sai aka samu aljanin ya yi magana, akan samu wanda zai ce ka ji tsoron Allah, kai kaza da kaza ne, kuma ka koma ka bauta wa Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka daina cutar mutane, ka daina kaza da kaza. Ana samu wani ko ba a samu? To, irin wannan aka same shi, shi mai wannan aikin ya yi aiki na irin na annabawa, bai yi hulɗa da aljanin nan ta ɓangaren ya bauta wa aljanin, aljanin ya biya masa bukata ba. Ai, kun gane wannan? Wace irin mu'amala ya yi da shi? Mu'amala ce irin ta wa'azi, irin ta gargaɗi, irin ta da'awa ga shi aljanin ya ji tsoron Allah, ya bauta wa Allah. An gane wannan insha Allah? To, sai ce fa hadha min afdali awliya illahi ta'ala wa huwa fi dhalika min khulafa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa nuwabihi. A wannan irin aikin, shi mai wannan aiki da yake gargaɗi ga aljanu, yake kiran aljanu su bauta Allah, su daina shirka da makamantan irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya gaya musu kenan, to ya zama daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi, a cikin mutanen da suka yi imani da shi suka mai bayansa suna aiki irin nasa, to wannan mutumin yana ciki. Wani wa bihi, yana cikin na'ibai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan al'umma din. Mun gane wannan kashi na farko? Wa man kana yasta'milu aljinna fi umurin mubahatin lahu, ga kashi na biyu, wanda kuma ya kasance yana amfani da aljanu fi umurin, a wasu al'amura, mubahatin lahu, wanda suka halatta gare shi, فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له تشيما كمر متمني واندا يه أمباني ده متاني تكين أبن ده حالك تغليش نعم النبي متاني ني حكا يكيني في معنى واندا يه أمباني ده الجنو cikin abubuwan da ya halatta gare shi kamar mutun ne da ya amfani da mutane ma cikin abin da ya halatta gare shi ai haka ya rubuta ko to hakan yake nufi wa hadha yace wannan za mu zo mu karanta misalan da sharhi yace wa hadha ka an ya'muruhum bima yajibu alaihim yace wannan kamar ya umarce su da abin da ya wajaba akan su wa yanhahum an ma hurrima alaihim ya hana su abinda aka haramta a kansu wa yasta'miluhum fi mubahatin lahu ya amfani da su nan ina so ku gane amfanin isti'malin kalmar wa yasta'miluhum ya amfani da su nan abinda ake nufi mu'amala ta gudana tsakanin sa da su ku gane wannan sosai ba ina nufin amfani da su ka fahimci lalle irin yadda bokaye suke amfani da aljinu ba ma'ana mu'amala dai ta auku tsakaninsa da shi da aljinu shi ake nufi to kamar wanda ke amfani da su fi mubahatin lahu wasu abubuwan da suka halatta gare shi fayakunu ga inda za ku gane abin sosai sai ce fayakunu bi manzilatil muluki zai zama kamar matsayin sarakuna alladhina yaf'aluna mithla dhalika waɗanda suke aikata irin wannan وهذا اذا قدر انه من اولياء الله تعالى wannan idan mun kaddara cewa in an kaddara cewa yana cikin waliyan Allah kenan faghayatuhu to matukar abin da zai yi an yakuna fi umumi awliya illah ya zama cewa a cikin gamagarin waliyan Allah haka ne ko mithlan nabiyyi almalik kamar misalin annabin da yake sarki yana mu'amala da aljanu irin mu'amalar da yake yi da mutane kai wani tashi kaje kai kaza kai wani tashi kaje kai kaza ya aiki wani mutum a fadar sa yaje masa wani abu umarni irin na sarauta kamar yadda zai umarci wani aljani am umarni irin na sarauta yaje masa wani abu kun gane wannan shine nau'i na biyu sai yace a mislin nabiyil maliki kamar annabin da yake sarki ma'al abdir rasuli tare da bawan da yake manzo kun ga mun yi magana akan wannan bambanci tsakanin bawa manzo da kuma annabi sarki bawa manzo shine kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi bawa ne na Allah manzo ne na Allah sarki annabi kuma shine kamar annabi Sulaiman ko da annabi Dawud da makamantansu su waɗannan annabawa ne sannan kuma menene sarakuna ne to a hulɗar da Allah madaukaki ya hore wa annabi Sulaiman ta sarautar da yayi ba ya dora shi hatta akan aljanu ba ya bashi damar mu'amala da su ya umarce su kamar yadda zai umarci wani mutum a fadarsa yace kai tashi je wuri kaza kai kaza ga takarda akai wa sarkin ƙasa kaza haka ya riga amfani da aljanu aje ai masa kaza aje ai masa kaza an yi wannan ko ba ai ba to wannan wata jinsin mu'amala ta biyu kenan da take aukuwa tsakanin dan adam dawa da aljanna ita insha Allah ita ma mun fahimce ta ta farko wace iri ce ita ce ta al-abdur rasul wanda shi bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah yake isar da sakon Allah ga aljanna iya mu'amala da yake nan da su wannan kuma na biyu mai sarauta ne mai iko ne mai mulki ne yana mu'amala ta da aljanu sai ku yi kaza kuma ku bar kaza kun gane wannan to sai kawo misalin sai ce ka Sulaimana wa Yusufa ma'a Ibrahima wa Musa wa Isa wa Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in yace kamar misalin annabi Sulaiman da annabi Yusuf wannan kun ga annabi ne Sulaiman annabi ne kuma sannan sarki ne haka annabi Yusuf tare da cewa lafazin manzo ya zo itlaqin sa a kansa a cikin alqur'ani kun gane ai a cikin alqur'ani Allah madauki ya ambace shi da sunan manzo to amma kuma yayi sarauta shi da bambanci da sauran manzanni wanda kuma suke annabawa ne kawai shi manzo ne sannan kuma akwai sarauta tare da shi shi yasa nan sai ya hada shi da annabi Sulaiman ya sa su gefe guda sai ya ce ma'a tare da Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa salamuhu alaihim ajma'in in ka kwatanta su da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan na ƙarshen wannan iri ne su dukan su bayi ne na Allah manzanni ne na Allah ba mai sarauta a cikin su haka ne to waɗancan kuma guda biyu a annabawa ne ko akwai manzanci a gun gefe ɗaya da yadda Allah maɗauke faɗa kuma tare da me tare da sarauta Allah ya sa mun gane wannan to wannan nau'i na farko kenan na wannan amfani da aljanu din to abin da ya kawo mas'ala ko in ce tattaunawa tsakanin malamai a wannan bangare na biyu ne shin tun yanda yanzu ba waɗannan annabawa ba annabi Sulaiman ba annabi Yusufu ba kuma manzannin bayin Allah manzanni su annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan tunda ba su a zamanin yanzu a cikin mutane ordinary mutane haka wanda ba annabawan ba za a samu mai irin wannan mu'amalar a samu mu'amala ta amfani da umarni da neman taimako tsakanin dan adam da aljan za a samu wannan ko ba za a samu ba to ita ce abinda Ibn Taymiyya yake faɗi a nan za mu zo in mun gama magana akan na uku za mu ji maganar malamai akan wannan matsala din insha Allah wa man kana yasta'milu aljinna ga na uku ina fatan dai kuna ganewa insha Allah wa man kana yasta'milu aljinna wanda ko yake amfani da aljanu fima yanha Allahu anhu wa rasuluhu cikin abinda Allah ya hana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana imma fi shirki ko yi amfani da aljanun wajen shirka wa imma fi qatli ma'sumid dami ko kuma yi amfani da aljanu wajen kisan wanda jininsa tsararre ne bai halatta a kashe shi ba shine ma'sumid dami na farko dai mun san wannan da masu amfani da aljanu wajen shirka yawa aljanu su umarce su su bauta musu su yanka wata dabba su yi wani abu dai na surkulle su yi tsafe-tsafe da umarnin aljanu su bauta wa aljani aljani ya bauta musu yi musu abin da suke so ko ta bangaren neman mulki neman kuɗi da kisan kai da makamancin waɗannan al'amura to wanda ke yin irin wannan au fil udwani alaihim ko kuma da ta bangaren abin da shafi ke ta haddi da ta'addanci akan mutane ma'sumid damin kenan bi ghairil qatl ta bangaren wani abu daban ba kisa ba ai ta'adda akan mutane ba ta hanyar kisa din ba ka tamridhi kamar sanya masa rashin lafiya a ce wani ko wata ya je ko ta je wurin aboka ayi amfani da aljani a sa shi ya haukatar da wani ko a sa aljani ya sa wani ya zama marar lafiya ko jikinsa hannu ko kafa ta shanye ko a ce ya kasa magana a rufe masa baki ya kasa cewa wani abu a sa ya daina gani da makamancin waɗannan abubuwa wanda akan sa aljanu su yi wa insa'ihi al-ilma da mantar da shi ilimi shine insa'ihi na nisyan insa'ihi al-ilma a mantar da shi ilimi akan ɗauki aljani ai hulla da shi ai mu'amala da shi aje a ce ya sa wane ko malam wane ya manta duk iliminsa ana yi duk wannan ta bangaren tsafe-tsafe da makamancin wannan wa ghairi zalika da makamancin wannan min zulmi na zalunce-zalunce domin wannan ai kun ga zalunci ne ko kishiya ta je wurin boka ta sa dan kishiyar ta lalace wannan irin zalunci din ko a ce ya koma dan kwaya duk ko ya rasa aiki bayan yayi karatu duk irin waɗannan abubuwa wanda duk mutane ana samu suna yi yace wa imma fi fahishatin ko kuma ta wajen aikata alfasha ka jalbi man yatlubu minhu alfahisha, kaman yaje ya kawo masa, shine jalbi, yaje ya nemo masa wanda zai alfasha da shi. Ana samu wadanda su saboda wato su kuntuma kuntuma ne a irin mashirka shirkar da suke yi, in za su yi alfasha da ta shafi ko zina ko liwadi, aljanu ma ake sa su zabo musu irin wanda za su yi da su a wasu wurare, saboda tsabar an riga an saba hulɗa da aljanu ne, sai a sa aljani yaje ya zabo masa matar da yake so irin kaza, ko ta jinsi kaza, ko ta ƙasa kaza, ma sai a kawo masa a inda yake, ko samari a gun masu irin wannan dabbancin wato aikin dabbobi din, ko kuma ce aikin dai da ba za shi dabba ba, domin dabbobi ma ba sa yi aikin marasa hankali neman maza. Allah maɗauki ya sauƙi, wanda a wurin wasu yanzu ya zama ado ko har ado ake, har ma ba a ɓoyewa, kamar yanzu kuma a ɗaya gefen zaka samu mata su ma yanzu nasa abun ya zama tashin hankali, wallahi wani abun kana ji zaka zub da hawaye abin da ke aukuwa tsakanin mata da mata na irin wannan abin da ake cewa maɗugo. Mace ta ga wata ta ce waye tana sha'awata, ta aika mata kuma su haɗu su ta wannan tsotsotsotsan, kuma ana waita haka za a kawo a biya bukata. Wannan abin yana nan shi ma yayi yawa, ambatansa ma ba alheri ne da shi ba. Ana samu yanzu a matan aure suna wannan abu, suna neman ƴan mata ƙanana, matar aure a gidanta da mijinta, mijinta bai gamsar da ita ba, bai ishe ta ba, ta shiga wannan hanya din, kuma duk yana faruwa ta hanyar irin wannan kallace-kallacen na zamani da ake yi, a samu abubuwa na internet a tura tsakanin waya da waya, wayan nan irin sharrin da ake da ita Allah ne kawai ya sani. Ta haka za a fada, za a jawo a nuna wata bata taba tsammanin ma ana biya, sai gashi sai haɗu da ita, tun wasu tun a faro tun daga makarantun boarding, sai a zo a cikin gari ma ya zama wani abu na al'ada. A manyan wurare yanzu, manyan garuruwa, wannan abin ya zama kamar kai sai ka ce a samu maka wanda baya yi shine abu mai wahala, yadda wani yake ballan bali a samu wanda ba sa yi shine abin da ke wahala, ko zina ko liwadi maza da maza, ko kuma maɗugo mata da mata. Kuma mu ce muna so mu zauna lafiya, wai Allah ya bar mu daga hannu mu ta addu'a, Allah ba mu kaza ba mu kaza, shi kuma ya ta ba mu, Allah ya sauke, Allah ya fahimtar da mu. To muna dai kan zancen aljanu ne, sai ce fa hada qad ista'ana bihim ala al-ithmi wal udwan. To wannan wanda yayi wannan kun ga yayi amfani da aljanu, yayi ta'awuni neman taimakon aljanu ala al-ithmi wal udwan, akan abin da ya shafi saban Allah da ke tahaddi. Allah kuma daukaki ya hana mu magana irin wannan, ce wa ta'awunu ala al-birri wat taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal udwan. Thumma in ista'ana bihim, to sannan abin da ya shafi hukuncin wanda ya hulɗa da aljanin ta irin wannan, sai ce thumma in ista'ana bihim ala al-kufri fa huwa kafir. Sannan dangane da hukuncin wanda ya wannan aikin, in ya hulɗa da su ya nemi taimakon aljanu akan aikata kafirci, to shi kafiri ne. Wa in ista'ana bihim ala al-ma'asi, in ko yayi akan aikata saban Allah fa huwa asim, to ya zama mai saban Allah. Wannan ka gane, idan ba su nemi wani abu daga wurinsa na bauta yayi musu ba, shine abin yake tsaya kan iya magana sabo. Amma in su aljanin sun nemi wani abu daban yayi musu, ko su ce yayi musu sujada, ko ya yanka wani abu, in yayi wannan, to sawa'un anan ya aikata wani kafirci ko ma bai aikata ba, wannan kafircin ya isa fidda shi daga addini. Kun gane wannan? Nan yana zancen bi ghadin nazar an hal amarathu aljinnu bil qiyami bi shay'in min a'malil kufri at-ta'abbudiyya liljin, ma'ana kar mu kalli gefen cewa su aljinnin sun umarce shi ya aikata wani abu na aikin bauta musu, kamar da suka saba yi, a yanka musu kaza, a zubdar musu da jini kaza. In an yi wannan, to sawa'un aikin da yake tare da su na kafirci ne ko ba na kafirci ba, to kafirci ya riga ya zo masa tunda ya bauta musu. Amma nan ana zancen in ba mu kalli wannan gefen ba, kawai ba su umarce shi ya aikata komai ba, amma ya yi amfani da su wajen aikata kafirci wani daban, to ya shi kafiri ne yayi amfani da su wajen saban Allah su je su kawo masa wanda zai zina da shi ko liwadi ba tare da ya bauta musu ta wani bangare ba to shi mai saban Allah ne ba kafiri bane kun gane wannan amma da zai kira su su zo su yi masa wannan aiki sai suka ce a ai sai kai bautawa wannan gunkin sai kai kaza to shikenan wannan abin da yayi yanzu yayi mai da shi mai kafiri saboda ya bautawa aljini ina fata ku bambance tsakanin wancan da wannan kada ka je ka ce ibnu taymiya yayi sakaci ya bar wani bai kafirta shi ba bayan hulɗa da aljinu kun gane wannan yana magana ne akan hulɗa ta auku ta umarnin aljini yayi maka wani aiki to idan iya abin da ya faru tsakanin bazan ce tsakaninka da shi ba tsakanin mai abin da shi in ba su umarce shi ya musu wani abu na bauta ba kawai shine yace su je su kawo masa wanda zai luwadi da shi suka kawo masa to anan me yayi sabon Allah ne amma idan ya tura su su je su kawo masa gunkin da zai bautawa da makamancin waɗannan abubuwa na kafirci to kafirci in ku an samu wancan abin na su sa shi ya bauta musu kuma yayi to sawa'un sabo akai kafirci akai to kafirci ne insha Allah wazi ina ne yace imma fasiqun wa imma mudhnibun ghayru fasiqi ko dai ya zama ma'ana a matsayin sa na mai sabo ko dai ya zama fasiki ne shi ko kuma mai zunubi ne ba fasiki ba me bambanci wannan din ce mai zunubi ba fasiki ba kun taba ji? To wannan wani ta hakiki ne shi ma ne Ibnu Taymiya. Abin da ke nufi anan shine fasikanci ba kowanne saban Allah ake kiransa fasikanci ba. Kun gane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a sharhin sa. Abin da ke cewa shine ana kiran mutum fasiki ne idan yana mujahara da laifin da yake. Duk laifin da ake yi in a bayyana mutum yake shi ake ce ma fasiki. Amma duk mutumin da yake yin sagira yake ba kabira ba to ba a kiransa fasiki ko kuma kabira yake amma a ɓoye yana ƙoƙarin ya ɓoye baya so a gani to wannan shi ma ba za a kira shi fasiki ba kun gano wannan zancen shine muznibi ne mai saban Allah ne amma ba sunansa fasiki ba la yuhkamu alaihi bi annahu fasik saboda la yujahiru bi dhanbihi wa bi ma'siyatihi mun gano wannan shine bambancin da yake za mu zo mu ji a cikin sharhinsa wa in lam yakun tammal ilmi bishari'ati in kuma mutumin bai zama mai cikakken ilimi na shari'a ba fasta'ana bihim fima yadhunnu annahu min alkaramati sai amfani yayi nemi taimakon aljinu cikin abin da yake tsammani wata karama ce mislu an yasta'ina bihim alal hajji misali yayi nemi taimakon su akan haji kamar ya su dauke shi su kai shi maka kawai hulɗa ta hada shi da aljini sai ce to yaya kai ka dan dauke min ka kai ni arfa yanzu ana arfa sai in yi ihrami sai in je filin arfa misali aw an yatiru bihi inda sama'il bid'i ko su rika tashi da shi a lokacin da ake kida irin nan sufaye wannan kidan da ake rausayawa ana cewa kidan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kidan na bid'a na sufaye ai akwai wanda suke irin wannan ana zaune da su sai su umarci wani aljini ya tashi da su saboda jama'a su ga cewa yana karama an fahimci wannan aw an yaj'aluhu ila arafati ko su kai shi filin arfa wala yahujju alhajj ash-shar'i ba tare da yayin aikin hajjin shari'a ba yace kawai yanzu ku dauke ni ku kai ni filin arfa zai je wani abu kenan ba lokacin da ake haji ba misali na'am wala yahujju alhajj ash-shar'iyya na tsallake wani abu ko nan yake a wurin ku aw an yahmiluhu ne na'am na'am ni ne ban karanta ne ba aw an yahmiluhu ila arafat ko su dauke shi su kai shi filin arfa wala yahujju alhajj ash-shar'iyya alladhi amarahu Allahu bihi wa rasuluhu amma ba zai haji na shari'a wanda Allah da manzo Allah suka yi umarni da shi ba wa an yahmiluhu kuma su dauke shi min madinatin ila madinatin wani hau zalika su dauke shi daga wani gari zuwa wani gari kawai sai ce fa hadha magrurun kad makaru bihi, wannan rudadde ne, sun masa makirci ne, ma'ana aljanu sun rude shi, sun kulla masa makirci ya auka ciki. Mun gane wannan? Wa kathirun min ha'ula'i, da yawa daga cikin masu irin wannan abu, la ya'rifu anna dhalika min aljinn, wani ma bai san abin daga aljanu bane, suna yi su batar da shi su ruda shi, shi kuma sai dauka wata karama ce, musamman masu yin irin waɗannan a gaban mabiyansu. Bal qad sami'a anna awliya Allah lahum karamatin wa khawariq lil adat, ila yaji ne cewa a waliyai ai suna da karamomi, suna da abubuwan da suka saba wa al'ada. Misali sai ce a to shi ma wannan abin da wani abu wani aljani yayi dan ya ruda shi yayi masa, sai dauka shi ma wani abu ne daga cikin irin waɗannan karamomi din. To wannan shine abin da malami ya kawo na jinsin waɗannan al'amura, zan ce guda uku. Ko laysa inda hu min haqa'iqil imani wa ma'rifati alqur'ani, ko ma yufarriqu bihi bayna alkaramati arrahmaniyya wa bayna at-talbisati ash-shaytaniyya, ya zama cewa ba shi da ilimi, shi mutumin ba shi da ilimi, jahili ne, ilin garma-garman masu shiliman nan ne, wanda ba shi da wani abu ilimi na haqa'iqul imani wa ma'rifati alqur'ani, da sanin alqur'ani, irin abinda yufarriqu bihi bayna alkaramati arrahmaniyya, zai iya bambance cewa tsakanin wannan karama ce ta mai rahama da Allah maduki yake karrama bayinsa waliyai da shi, wa baina at-talbisati ash-shaytaniyya, da kuma rude na rude-rude irin na shedan da suke cakudawa mutum al'amura dan su batar da shi. Fayamkuruna bihi, sai su yi masa makirci bihasabi i'tiqadihi, gurgudan iko wato aqidarsa. To mu bar shi iya wannan sai mu karanta wancan sharhin na baya da kuma maganar malamai, sai mu dawo. Fa in kana mushrikan ya abudu al-kawakib wal awthan aw hamuhu annahu yantafi'u bi dhalika al-ibadati, mun gane wannan? Yau ina so mu karanta wadancan sharhi, ko wannan sharhi da malam Salih Ali Shege yayi mana ne, saboda fa'idar da take ciki da karin bayanin da ke ciki da kuma matsayin malamai akan wannan lamari. Zan fara mana da matsayin malaman la Allah akan wannan lamari, ko kuma mu ji sharhin nasa kai a cikin wannan, sai mu ji matsayin malamai, sauran malamai me suka ce akan wannan matsala din. Kafin in komo a dunkule, zan rereye mana abin da muka tattauna. Malam Ibn Taymiyyah abin da yayi anan shine, bayan ya kawo maganar aljanu ta bangare uku, cewa akwai abin da ya shafi shin aljanu akwai muminai, akwai kafirai, akwai kuma yan bid'a, akwai ahlus sunna a cikin su ko babu, wannan shine babu taklifi a bangaren taklifi. Wannan haka yake, akwai muminai, akwai kafirai, akwai ahlul kitabi, yahudu da kirista, akwai majusawa, akwai duk abin da yake akwai shi a mutane, to su ma akwai, akwai ahlus sunna, akwai yan bid'a, yan firqokin nan da duka, da dan shi'a, da da sufaye, sufayen iri iri kowanne duk suna nan. Eh, kowace aqida ake yi a cikin mutane, to akwai aljinu masu yinta. Kun gane wannan? Bayan ya gama mana wannan, kuma sai magana akan abin da ya shafi annabci. Annabcin su istiqlali ne ko kuwa tabi'un linnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi sakon da aka bashi, da shi suke amfani. Wannan abu na uku kenan. Abu na biyu kai. Abu na uku kuma shine muka gama yanzu, yaya mu'amala take aukuwa tsakanin mutum da aljanu. Ya kasa mana kashi uku. Akwai wanda yake irin abin da manzanni suke yi, wato su isar da saƙon Allah, saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su faɗa wa aljanu. Akwai kuma masu amfani da aljanun ta wani bangaren abin da ya halatta, kamar masu mulki daga annabawa da za su umarci aljanu su yi musu wani aiki. To shine wannan zamu zo kansa. Shin mutane ma suna wannan ko ba sa yi, da sabanin da malami suke yi? Sannan abu na uku, wanda suke amfani da aljanu wajen abin da ya shafi aikata abin da ba daidai ba, abin da Allah ya hana, su umarce su su rika kawo musu waɗanda za su yi hulɗar banza da su ta alfasha, su kawo musu giya, su kawo musu abubuwa dai na ɓarna iri iri. Kun ji kashi uku nan? Da hukuman ne kuma da irin hukuncinsa. To wannan sharhin ne za mu karanta abin da malam Salih Ali Sheikh ka kawo mana, saboda fa'idar abin da suke ciki. To amma kamar ba za mu iya gama shi a wannan darasin guda ɗaya ba. Za ku ga a can shafin da shafi na 182 zuwa 83, ai za ku ga wata alama ɗaya an sa kuma an yi wani ta'liqi. kun gane wannan to wannan ba shi zamu ruwa asalin shi Sheikh Salih Al-Sharhi da aka karanta masa wannan domin shi a sharhi yayi na baki a cassette yadda yake a cassette din shi aka dauko aka zuba mana shi an ba tare da rerewa ba wannan na shagiya mana to da ya gama wannan inda ya kai alama ta 1 a shafi na 184 inda yake cewa karamatin wa khawariq lil adat to anan ne ya tsaya sai wannan dogon ta'liqin nasa tun daga na shafi na 184 har 85 har zuwa 186 kun fahimci wannan to da ya gama sai wani dalibi ya masa tambaya cikin abin da ya gabata tambaya inda shi bai tsaya a kansa ba shine sai ya wannan jawabin shi yasa in muka karanta shi yanzu ba za ka ji yana da wani abu da za ka fahimce shi domin sai da ya wancan bayani sannan ya zo aka yi masa tambaya a nan ya faɗa don na zauna na ji kasai ɗin gaba ɗaya na wannan wurin inda ya tattauna da shi da ɗaliban a jiya muna fahimta to da ya gama wancan bayanin shi ne aka yi masa tambaya sai ya faɗi wannan gefen ya kuma faɗi ɗayan har abubuwa uku wanda shi ɗalibin da ya rubuta littafin shi ne ya sa wannan unwanin ba malamin ba kun fahimci abubuwan da inda ya ce dabitu ta'amuli bainal jinni wannan duka su ɗaliban suka sa wannan abu duk da cewa tambaya suka yi masa sai ya ba da amsa gwargwadon abin da suka tambaye shi a wurin shi yasa za ku ga wata alamar dash haka a wancan na ƙasa gunda aka sa dabitu ta'amuli ɗin nan ko abin da ya yi bai so ya kawo mana tambayar da ɗaliban suka yi ba ne sai bata tambayar ɗaliban ne shi kuma amsarsa shi aka kawo kawai ko ita aka kawo mun fahimci zancen da haka wannan gurin mu kyale shi mu koma mu karanta sharhin da yayi asalatan dan yi bayanin wannan juz'iyya ta maganganun Ibn Taymiyyah insha Allah an fahimci abin in kun ga kenan zamu tashi inda yake cewa hadhal faslu ko awwa yace hadhal faslu zakara fihi shaykhu al-islam rahimahullah ahwal al-jinn Ibn Taymiyyah a wannan fasali tun daga inda ya fara zancen aljannu yake nufi yayi maganganu akan halayen aljanu min jihati taklifi ta bangaren abinda aka dora musu su aikata wa min jihati nubuwati haka nan ta bangaren annabta wa min jihati istijabatihim ko nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma bangaren amsawar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiran da yi musu wa ma anzalallahu jalla wa ala fihim da abinda Allah madaukaki ya saukar dangane da su min qur'anin yutla na ayoyin alqur'ani wanda muke karantawa cikin alqur'ani a cikin suratul jinni da kuma wani bangare da ya gabata a suratul al-ahqaf wa min jihati alaqatil insi bil jinni haka nan kuma da bangaren alaka da take aukuwa tsakanin al-insi dan adam wal jinni da aljini wa sababu hadha al-fasl sababin rubuta wannan fasali ko kawo wannan fasali da Ibn Taymiyyah yayi anna qa'ifatan min alladhina yad'una al-walayata shine an samu wata kungiya ko wasu ko wani yanki daga cikin wadanda suke da awar su waliyai ne yaquluna suna cewa nastakhdimu al-jinna fima yanfa'una muna amfani da aljinu cikin abin da zai mana amfani masu da awar ba mene walittaka yawwa yanda fara kenan suna cewa muna amfani da aljanu ne cikin abin da zai amfane mu wa hadha kana kaseeran haka yake wa hadha kana kaseeran wannan yana da yawa fi annahu yakunu lil insi waliyun min al jinni yusaiduhu ala umurihi ko ala umuri akan samu dan adam yana da wani aboki daga cikin aljanu yana taimakonsa akan wasu al'amura wal jinnu su kuma aljanu kama zukira sabiqan kamar da aka ambata can baya humul ladhina yu'inuna ashabal khawariqi su suke taimakawa masu irin wannan abubuwan ban mamakin banda waliyye kun gane waliyan Allah nasu abinda suke yi ba na aljanu bane wannan dai na san duk kun fahimci wannan cikin abu da muka karanta can a baya yau amma nan yana zancen sauran masu abubuwan ban mamaki da suke yi da za a ga abun mamaki ya faru a gunsu suna yawo a sama suna taka ruwa suna wucewa kuma ya zama cewa ba mustaqimai bane ba akan hanya ta daidai suke ba kun ga ai waɗannan menene aljanu ne suke hulɗa da su to sai yu'inuna ashabul khawariq bal yu'inuna man yad'una alwalaya kai suna taimakon wadanda suke da awar walittaka min ahli albid'i daga cikin yan bid'a wal fujuri da masu aikata fajirci wa shirkiyati da aikata shirka iri iri yu'inunahum ala alkhawariqi suna taimakon su akan wadannan abubuwan mamaki din da suke wa yaf'aluna bihim ashiya'a suna aikata abubuwa daban-daban da su hatta yughurrun nas bihim dan su ruda mutane da su kuna gane wannan suna ruda mutane da irin waɗannan mutanen masu da'awar walittaka ko su cewa su waliyai ne su aljanu ne suke amfani da su dan su ruda mutane su sa su aikata wani abu na mamaki dan a dauka cewa kamar waliyai ne kaga dan a ruda magoya bayan su fal maqsudu min hadhal fasl naka maqsudin abin da yasa aka yi magana a wannan fasli ko na tsallake ne hatta ya gurru ko ayyan nan hatta yagu nan hatta yagu nasa bihim dan su karkatar da mutane a su batar da su ta hanyar wannan aljanu din ba ya gurru ban yagu daga giwaya igwa'i mun san dama daga cikin aikin shedanu aljanu shine igwa'in bani adam su batar da bani adam su karkatar da su daga hanya to wannan shi yake nufi anan sai ce fal maqsudu min hadha al fasl abin nufi dai a wannan fasali huwa anna alaqatal insi bil jinni mubayyanatun fil kitabi was sunna cewa alaqar aljanu da mutane to an bayyana ta a cikin qur'ani an bayyana ta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annaha laysat matrukatan li ijtihadin nasi kuma ba matsala ce da aka batta dan ijtihadin mutane ba fima yarawna annahu yanfa'u a ce kawai duk wanda yaga zai wani abu ko zai samu wani abin amfani daga aljanu kawai an bashi dama ya je yayi ba haka abin yake ba kun gane fa annabiyyu alaihi salatu wassalam shi annabi alaihi salatu wassalam mab'uthun ila thaqalain aljinn wal ins shi an aiko shi ne dama zuwa ga aljanu da mutane bi'ammatin gaba daya generally shine bi'amma umuman wa hadhihi alba'tha wannan aikowa kuwa ma'anaha abinda ake nufi annahum yu'maruna wa yunhauna cewa su aljanu da mutanen ana umarta su ana hana su shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai umarce su shi zai hana su wa anna taklifa alladhi 'ala al-insi kuma abinda aka umarce mutane da shi taklifun 'ala al-jinni shine abinda aka umarce aljanu da shi musamman wannan shine abinda ke nufi da bayanin magana akan aljanu min babin min jihati taklifi abinda aka dora wa mutane na sallah da azumi da zakka da haji shine dai abinda aka dora wa aljanu su ma irin sa aka dora musu mun gane wa anna taklifa alladhi 'ala al-insi taklifun 'ala al-jinni wa anna al-jinna laysu bi kharijina 'ala shari'ati muhammadin alayhi salatu wassalam kuma cewa su aljanu ba su fita daga shari'ar annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ba duba ku gani idan ya zama aljani bai fita daga shari'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina za a ce ga wani shehi shi kuma ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin yana da damar da zai shiga aljanna ko ba ta hanyar manzon Allah ba ko bai aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi yasa malamai suka ce wannan da ijma'i ne ba sabani akan wannan duk mutumin da yake ganin ya halatta a wannan zamani shi ya halatta wa kansa yana ganin zai iya shiga aljanna ko bai yi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ba to kafiri ne in dai yana ganin zai iya shiga aljanna ba tare da yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ya kira su kauyanci yace bata lokaci wai in dai kana da soyayya ita za ta kai ka to wanda ke da wannan aqidar kafirci ne kuma shi wannan saboda ya halatta wa kansa cewa zai iya fita daga shari'a ka halattawa kanka rayuwa a wannan duniyar ku gane fa ma'anar halattawa ko baka aikata ba in ka yadda a zuciya kafirci yazo idan mutum a zuciyarsa yake ya yadda da cewa shi fa manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam baya bukatar sa kuma kila ma yace maka ai ku kuke neman aljanna ai suna fada ko su sai ku kuke bata lokacin ku kuke neman aljanna mu wai su ba aljanna ma suke neman in kaga mutum na neman aljanna ai shi har yanzu bai kai matsayin da ya kamata ba tunda su matsayin da suke so shine su kai matsayin Allah su ce su Allah ne wanda ke ya kai Allah ko ai kaga ba bukata aljanna shi yasa zaka ji har suna zagin Allah mutun ya ce wai shi wannan fa anan aka yi wannan a dutse lokacin da aka yi wancan abin da ba na kyawa nake so na lokacin da aka yi taron irin wannan taron shirkar da suke na wannan bid'a na bikin maulidin da suka yi irin wancan makon da ya wuce na Bauchi lokacin da suka yi shekara biyu ne ai ko aka yi a dutse wani daga cikin su fa ya dawo daga hidimar baki shi ma bako ne zuwa yi amma a matsayinsa na yaje ya kai wasu abinci ya yi ta hidimomi shine ya dawo yana kunkuni wai shi Allah me yake nufi ne ya zai rika bari na da yunwa dan shi ya ga baya cin abinci da wannan lafazin wanda ya ji shi da kunnansa shi yake gaya mu na taba ku labari wai shi Allah me yasa yake min irin wannan wulakanci shi fa haka da wannan lafazin haka ya faɗa wai dan shi baya ci sai banni ni da yunwa tun safa ban ci abinci ba to irin wannan zancen irin sa ne fa ya kai su ga irin wancan maganar da aka faɗa makon da ya gabata har wani ya ce za su taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai bi shehin su ba wannan kafirci ko kwantan cewa ma kafirci ne fa kafirci ne ajiya a kiyaye a tsoraci Allah madaukaki Allah baya wasa da a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to balanta na hujuba Allah ma ake wannan irin izgilidi to su saboda sun riga sun kai kansu wata gona ne sun ce gaba ɗaya fa su ba da wannan shari'a suke aiki ba su sunansu hakika suke aiki da ita shari'a ita ce cikin qur'ani ita cikin hadisai to wannan wai jahilai ne suke karanta wannan su yi aiki da ita su ko sun tsallake wannan matsayi suna gani ne bi ainil haqiqati la bi ainil shari'ati to wannan dai ba a shari'ar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama duk mai wannan to ya kafirta ya bar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tantama babu kokonto akan wannan babu wata falsafa da zaka yi amfani da ita kace ku tintine a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin da ya zo mana da shi sai ku za ku gaya mana cewa ba shi za abu ba Allah da ya saukar da alqur'anin qur'anin nasa ba gaskiya bane zancen ku ne gaskiya wannan abun yaushe zai zama haka kun ga ashe duk ai ko manzanni ma ɓata lokaci kenan akai ana jiran sai wani kazami zai zo shi zai gaya ma mutane ga yadda za a yi a aje alqur'ani a zo a bi shi saboda shi yafi kowa Allah subhanahu wataala ya sauke Allah shiryar to mu je wasu suna mamakin yadda wannan abu zai faru ko saboda kuna kan fitra ne kuna kan karatun qur'ani da sunna kuna girmama su amma su abun su dole ma ba mamaki bane kai suke gani ma sai su yi ma dariya ma kai baka ma hango abin da su suka hango ba saboda sun riga sun shiga wannan rashin hankalin kuma an gaya musu cewa abin haka yake falsafa ce ta kafirai waɗanda ba su yadda ma da Allah ba aslan masu wannan philosophy al-falsafa al-ishraqiyya sunanta kenan asalin falsafar da ta shigo da waɗannan abubuwa ɗin da ita aka yi amfani su kuma aka samu wasu karkatattun daga musulmi suka karanta ta suka ɗauko suka cakuɗa suka kawo mana cikin addinin musulunci har musulmi mai la ilaha illallah zai buɗe bakinsa ya riƙa faɗin irin waɗannan maganganu ko ɗan giya ba zai yi su ba ɗan giya in ya faɗi wani abu in ya faɗa ce kai ashe fa kaza zai dawo cikin hankalinsa saboda ya san abin da ya fi ƙarfin hankalinsa to amma wannan abin su sun riga sun shiga a cikin wata giyar daban ta kafirci wadda ta sa su aikata wannan abu Allah dai ya sauke Allah ya fahimtar da su in kuma ba fahimta za su yi ba Allah ya maganin wannan aqidar ya kauda ita a bayan ƙasa ya hana mutane fahimtarta Allah ya tabbatar da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai bayyana a bayan ƙasa kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gamsu da shi mu je ina ne yace wa hadhihi al-ba'sa ma'naha annahum yu'maruna wa yanhauna wa anna taklif alladhi 'ala al-insi taklifun 'ala al-jinni wa anna al-jinna laysu bi kharijina 'ala shari'ati Muhammadin alayhi salatu wassalam fa idhan tunda haka ne kuwa ma yakunu bid'atan fi haqqi al-insi duk abin da zai zama bid'a a haƙƙin dan adam huwa bid'atun fi haƙƙil jinni to shi ma bid'a ne akan aljanu ku gane duk abin da a wurin mu bid'a ne to a gun aljanu ma bid'a ne domin shari'ar mu iri ɗaya ce kun gane wannan zancen saboda mai su ma masu ba wai suna da wani manzo ne nasu na daban ba a'a manzon su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ƴan adam wanda Allah maduki ya aiko shine manzon ƙarshe kuma shine yafi kowa mun gane wannan yawa wama kana wasilatan yau haka ne wama kana wasilatan ila shirki في حق الإنسي يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجني duk abin da zai iya kaiwa zuwa ga shirka a haƙƙin dan adam to shine dai abin da zai iya kaiwa zuwa ga shirka a haƙƙin aljini mun fahimci wannan dan haka sai ce ina ne wa ma kana shirkan fi haqqil insi duk abin da yake shi shirka ne ya ma riga ya bayyana sunan sa shirka din a cikin haƙƙin dan adam ba fa haƙƙin dan adam wannan na zamanin nan ba ma'ana cikin abin da ya shafi dan adam shi ake nufi a haƙƙi na dan adam to yakunu shirkan fi haqqil jinni wannan abin zai zama shirka ne a cikin abin da ya shafi aljinu ma haka li hadha kana sahiru alladhi yastakhdimu aljinna shi yasa mai sihiri mai tsafi wanda yake amfani da aljinu kana kafiran ya zama kafiri li annahu ista'ana bihim fi umurin ashraka fiha domin yayi amfani da aljanu cikin al'amuran da a cikin su yayi shirka wa ulaika su kuma waɗannan aljanu da auhu ila shirki sun kira shi zuwa ga aikata shirka fasaru sai suka zama hum kuffaran su kafirai ne wa sara sahiru aidan kafira shi ma mai sihirin shi ma zama kafiri kun gane aljanun sun yi kafirci da suka sa shi ya bauta musu shi ma da ya bauta musu shi ma yayi kafirci dan haka da shi da aljanun duk kafirai ne كما قال جل وعلا كما دعا الله مدوككي يشي وما كو وما يعلماني من احد باسا كو يد كو واني ابو حتى يقول حسي سنشي سوبيون سوشي انما نحن فتنة فلا تكفر مو فتنة ني كركا كافرتا اغني اشيكي نن ايكا تهين هكا كافرسي سيني ابن ديسا ايكا ونن ايكا يشي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace haddu sahiri darbatun bisayfi haddi hukunci da ake wa mai sihiri shine sara da takobi a sare kansa da takobi shine amin da ake nufi darbatun bisayfi kisan da za a yi masa na wannan ne au darbatun ko adidai abu dai ne yawa na farko kai darbuhu bisayfi sannan nabi sai ce darbatun bisayfi bi yazo a cikin lafuzza din daga riwayoyin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce as-sahihu anna hadha haddu riddatin sai ce amma abin da yake ingantacce wannan haddi ne na hukuncin ridda walaysa hadda ta'ziri ba haddi ne na ta'ziri ba haddin ta'ziri shine punishment ko azaba ko uqubar da za a yi wa mai laifi wanda nassi kuru-kuru bai faɗi mai za a yi ba mun gane sai shugaba yayi amfani da matsayinsa na shugabanci yayi amfani da wata uquba ya dora wannan shi ake ce mata ta'ziri akwai inda har za a iya akan yakan kai ga kisa yakan kai ga iya bulala da makamantansu wannan dai yana cikin abin nan hukuncen shari'a din malamai sun bayyana mun gane abin da yake faɗa a nan shine idan an kama mai sihiri hukuncin da aka yi masa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin Hafsa ta yi umarni an kashe wata mata saboda ta kama ta da sihiri Hafsa radiyallahu anha to wannan abun hukuncin na hukuncin mai sihiri ne ko kuwa hukunci ne na ridda shine ne mai yake cewa as-sahihu magana mafi ingancin shine hukunci ne na ridda yawa saboda kafircin da aka aikata shine aka yi wannan abu Allah sa kun gane. Wa sahihu anna hadha haddu riddatin wa laysa hadda ta'zirin aw hadda qisasin ba kuma haddi ne na qisasi ba. Qisasi shine wanda ya kashe a kashe shi. Ko? Yawa. Kama huwa mabsutun fi mawdi'ihi kamar yadda aka bayyana wannan abun kuru-kuru a wurin da ya dace inda aka tattauna irin waɗannan mas'aloli to ina ga nan mun samu gun tsayawa ko? A cikin sharhin kenan. Sai mu tsaya a nan wuri amma ina fata an fahimci yadda siyakin zancen yake kasancewa ina magana da masu littafi a hannunsu a duk wanda ke riƙe da littafi ya fahimci ina muka karanta a matani ina muka karanta a sharhi ina muka tsaya a wannan matanin kuma in mun dawo ci gaba inan zamu tashi nan kuma sharhin ga dalilin da yasa muka shigo shi abubuwan nan guda uku da ya faɗa mana a mace ne na mu'amalolin dan adam da aljan ya kasa ta kashi uku akwai wanda yake yi ta bangaren abin da ya halatta irin yadda annaba suke wajen ilmantarwa da wa'azantarwa akwai wanda suke amfani da aljanin wajen amfanin su na duniya akwai kuma wanda suke yi ta bangaren haramun ma baki dai wancan na bangaren abin da ya shafi ya halatta shine na biyu zamu zo mu ji to wannan din shi kansa ya halatta ko bai halatta ba to yana nan abin da malamin zai kawo mana nan na dayan ne har yanzu yake mana sharhi a kansa Allah ya sa dai ana ganewa Allah ya sa ana fahimta sai mu tsaya nan da fatan Allah subhanahu wataala ya kare sare mana al'amura ya kare mana ilimi mai amfani ya ba mu aiki da abin da muka sani sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk